Cynthia.
Madaurin ki daya.
Masu sauraron tsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Zai ci gaba da tana baya. Mun taba gabatar muku da shiri akan yadda gamayyar majami'u ko kuma coci-coci ƙarƙashin inuwar St. Peter's Parish da ke Kulgi Jihar Plateau ta zama zakaran gwajin dafi wajen tabbatar da zaman lafiya. To da yake galibi matasa ne aka fi amfani da su wajen tada zaune tsaye. A lokacin na tambaye shugaban majami'ar St. Peter's Parish, Reverend Father John Milgap, akan kiran da zai wa matasa. Reverend Father, ka yi kira ga malamai, ka yi kira ga iyaye, su kuma matasa me zaka ce musu?
Matasa, ina so in kira da babban murya da cewa don Allah mu dubi gaba, mu hange gaba, gaba domin gaba yafi baya ne. Idan mun ba da kanmu mun fara shirya yadda muna bege cewa nan gaba za mu zama kuma samu mu ci burin kokari na iyaye ke kaka sake yi, to dole ne sai mun kinsa kanmu. Dole sai mu ma mun bude kunnuwanmu mu ji shawarwarin kirki, mu dubi na gaba da mu wanda suka yi taka rawan a zo a gani, don ma mu yi koye su daga gare su. Mu tambaye kanmu menene na baya za su yi koye su da mu. Saboda haka kada mu ga kaman waɗanda suna gaba sun sufa, domin halin ƴan zamani kenan yanzu, za ce a'a ai wannan dama old school ne. To halin old school fa kada mu manta cewa mu ma muna bige, wata rana za mu zama tsofaffi. Saboda haka in mun yi koyesuwa da darasi, kyakkyawan darasin da na gaba da mu suka bari, mu ma ya kamata za mu yi abin da ya kamata don gobe mu kare kanmu. Saboda haka don Allah matasa, kada mu bi shawarwarin banza, kada mu bi waɗanda ba su da niyan taimakon cin gaban rayuwarmu ba. A kira mu, a bamu abin shaye-shaye, a bamu makamai domin mu tashi mu yi mu halakar da rayukan jama'a da kuma mallaka. Wannan ba shi ne abin da zai zamta ya taimake mu a gobe ba. Saboda haka matasa, don Allah a yi la'akari, a yi zaman lafiya.
To ka san ku wannan cocin naku hakun hango cewa zaman lafiya din nan yafi zama dan sarki, wani ma ya ce yafi zama sarkin kanshi. Kai a ganin ka menene yake haddasa rikicin kabilanci da na kabilanci da rikicin addini da na kabilanci a Najeriya?
Wato idan muka duba, in za mu koma ta hannun tarihi, za mu ga cewa musamman a lokacin mulkin farin hula shine irin wayannan ire-iren abubuwan ke tasowa sosai. Domin yanayin masu mulki da kuma waɗanda suke neman shugabanci, waɗansunsu ba saboda cin gaban al'umma suke ba, ko Krista ko Musulmai ko kuma na gargajiya, amma suna neman abu ne da za su ga cewa su ne sun zama kan zakara. Shi yasa sukan irin abubuwan nan ke tasowa, kuma ana amfani ne da addini da kuma kabilanci domin a kawo irin wannan tashi hankali. Idan mutum ya je neman siyasa, ya san cewa ya je neman matsayi a fannin siyasa, ya san cewa shi karan kansa ba shahararren ko kuma ba shahararren dan siyasa bane,
ko kuma bai da farin jinin jama'a.
To wataƙila kamar haka, amma don yana da abin hannu zai tattaro matasan nan, kuma ya kuma ce a'a kun ga wannan shanin kasanmu ne za a mallaka. Kun ga idan abin da ya taba hankalin kasa, kuma mazaunin kasa sun san cewa hanyar cin abinci kenan, kinga zai ta musu da hankali. Sa'annan a ce muku ai an zage addinin ku, ko kuma ana so an nakasar da addinin ku ne. To kinga musamman mu ƴan Najeriya, shanin kasa da addini abu ne ta wanda yake taba mu kwarai da gaske. Shi yasa waɗanda suna nan a karkara, idan sun ji cewa ai abu ya shafi za ku ace kasan su ko gonakin su, kinga hankali zai tashi a nan wurin. Saboda haka idan ƴan siyasan nan ba su daina halin haɗin kan jama'a, suna ire-iren karye-karye, karyace-karyace saboda amfanin kasa da kuma saboda kabilanci ko da addini ba, to ina ga cewa inda akwai illa kenan, saboda haka dole ne mu ma ya kamata mu waye yanzu nan abinda dan siyasa yake nima yana neman abinda zai ya zai biya bukatun sa ne domin yanda muke gani kenan muna godiya dai saboda shugaban kasar da muke da shi wanda ya tashi ya tsaya kai tsaye yana so irin wayannan wadanda ba yan siyasan gaskiya wanda suke so cin gaban kasa ba yana so a yi nesa da irin wayannan saurin matakan da yake daukawa ina ga kaman za mu samu cin gaba ba da dadewa ba
to mun gode Reverend daman da ka samu ka shigo wannan fili na tsintsiya aka ce madaurin ki daya mun gode
ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da koshin lafiya kuma zauna
haka ne wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya tattauna da shugabannin addinai da masu sharhi akan al'amuran yau da kullun sun tattauna akan yadda wasu shugabanni suke amfani da kalamun batanci domin tada zaune tsaye da kuma yadda suke shafar zamantakewa
ina tare da Pastor Sunday K. Simon daga Ministry of Regional Affairs Deputy Director of Christian Affairs sai kuma
Yunusa Ado shi ma mataimakin director ne a ma'aikatan harkokin addini da zamantakewar al'umma na jihar Bauchi
sannan kuma sai Ambassador Alhaji Aminu Garba Sidi coordinator ne na Interfaith Mediation Center Bauchi State
wato mai sa ido akan harkokin
zamantakewa da kuma kyautata dangantaka tsakanin musulmai da kirista
wannan batu zamu tattauna shi ne domin ya zamanto jama'a su fahimci inda matsalar take da kuma hanyar da yake za a bi a gyara to dan su in ji bayani daga bakin shi pastor shin idan an ce maka sabo a addinin kirista menene ake nufi
wato shi addinin kirista in aka ce maka sabo wato yana nufin wani abinda ka faɗe shi bai zamana daidai da addini ba ko kuma bisa ga shari'a kuma ya saba abinda Ubangiji Allah ya faɗi so kaga ya zama kan cewa ka saba wa'innan abubuwan dokokin da Ubangiji Allah ya kafa so abinda muka dauke shi kenan a sabo
to kai kuma ta fannin addinin musulunci me zaka ce in an ce sabo
to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wato abinda yake nufi da sabo kamar yadda shi dan uwa ya faɗa shi addinin gaba daya abu ne da yake rubuce da ka'idodi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi so duk wani abun da mutum zai yi tunda addinin gaba daya umurni ne da hani wato yi kaza kar ka yi kaza idan ka yi abun da aka ce kar ka yi to ka saba ko kuma ka yi abun da baka da dalili a cikin addini din shi ma ka saba abu na uku da zai zamto ya zama sabo shine kai abin da ya saba wa tsarin zamantakewa na al'umma domin addini ma yakan yadda da abin da al'umma suka yadda da shi wanda za su mutunta juna su zauna lafiya da junansu
to malam ambassador Aminu Sidi
ne abin da na gani shine kamar duka addinan nan da suka bada bayani sabo shine wani abu ne babba mai girma wanda ya saba ma duka addinan nan wanda ba a taba gani ba ko ba a saba da shi ba kuma in an yi shi yana iya jawo husuma yana iya jawo rigingimu daga cikin addinin da kuma wajensa
to abin da ya sauka kenan sai kuma shirinmu na gaba cikin ikon Allah za mu ci gaba a halin yanzu kuwa jin mai Ali ke mana fatar alheri a tuna idan babu zaman lafiya kasa ba za ta zamu ci gaba ba
Ramamando, ma kansa ne ta dinar junan mu gamar da yawa.